العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Har yanzu cikin gabar da malamin yake magana a kai shine abin da ya shafi ma'ana fifita kai ko kuma kyauta, wanda ya bayyana matakanta daban-daban. Daga cikin matakin da wato ya gabata shine wato mutum yayi kyauta ta hanyar haƙuri, ma'ana haƙurtar da kai akan wani abu, yace shi ma yana cikin babi na kyauta. Shine mataki na takwas. Mataki na tara yace aljudu bil khuluqi wal bishri wal basati, yace kyauta ta hanyar dabi'u kyawawa da kuma sakewa da kuma walwala da mutane. Ana yace wa huwa fawqal judi bis sabr, wannan ya ma tara kyauta ta hanyar haƙuri, wal ihtimal ko kuma ma'ana haƙuri da mutane, wal aqwi da yafiya, wa huwa alladhi balaga bi sahibihi darajat as-sa'im al-qa'im, irin wannan hali da wannan mataki shine yake kai mutum matsayin masu sallah cikin dare, matsayin masu azumi da inus, ma'ana koda baya aikata wannan ibada, ma'ana ba mai yawan sallar dare bane, ba mai yawan azumi bane, to amma idan har zai iya tuffatuwa ko ya ɗabi'antu da irin wannan hali, ko yana iya kaiwa darajar waɗannan mutanen. Ya ce wa huwa asqalu ma yudha'u fil mizan, shine mafi nauyin abin da za a ɗaura ma bawa a ma'auninsa. Ana kar ka yi mamaki ka ga mutum mai kyawawan ɗabi'u ya wuce mutum mai yawan sallar nafila, domin ta iya yiwuwa yana yawan sallar nafila amma kuma ɗabi'unsa tsakaninsa da mutane ba su da daɗi. Kamar yanda ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, cewa an gaya masa cewa wance wata mace ce ma'ana mai yawan sallah, mai yawan sadaka, amma kuma tana cuta ma makwabtanta, yace hiya finnar, yace tana wuta. Kaga sallar nafila ma'ana bata mata tasiri ba, bata gyara mata dabi'unta ba, kuma asali shine cewa ita sallah tana gyara dabi'un mutum. Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, ita sallah tana hani akan munanan dabi'u. Dan haka mai kyawawan dabi'u yana iya tsara mutumin da yake yawan sallah da kuma mutumin da yake yawan azumi, kuma shine mafi nauyin abin da za a daura ma a ma'aunin bawa ranar tashi alkiyama. A kissa ta gabata ta wani mutum da ake kiran shi Abu Zamzam, ko wanda yake zuwa kwanciya a cikinsa ya zama ya kwanta ba yi da na wani fushi na wasu mutane a tare da shi, yakan tashi zuciyar shi a wanke kuma ya koma gida ya kwanta zuciyar shi a kwance. Yace qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa akan irin wannan mataki shine na yin kyauta da dabi'u kyawawa. Yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, duk wani abu indai sunan shi kyautatawa, indai sunan shi ta'amuli wanda yake mai kyau, yace kada ka karanta shi, kada ka dinga ganin shi ba komai ba. Ce koda mafi karancin abin da zaka yi, walau an talqa akhaka wa wajhuka munbasitun ilayhi, koda a ce ka sadu da dan uwanka ba ka mishi komai ba, amma in ka kalle shi sai ka sake fuska da shi, yace wannan shi ma wani abu ne. Wanda daga cikin sahabbai da ake kiran shi Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, yace tunda na shiga musulunci kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ci karo da shi, in ya kalle ni sai ya mun murmushi, yace wannan abin na jin dadin sa. Kaga wannan wata kyakkyawar dabi'a ce, kar mutum da ka ci karo da dan uwanka ka murtuke fuska ko ka cije, la ka sake da shi. وفي هذا الجود من المناسك والمسار wa anwa'il masalihi ma fihi, malai yace irin wannan kyauta, irin wannan dabi'a, yace wallahi tana kunshe da amfanoni masu yawa, da abubuwa masu kawo farin ciki, da kuma wato maslaha ma wanda ya kunsa. Wal abdu la yumkinuhu an yasa'ahum bi khuluqihi wa ihtimalihi, bi khalqihi wa ihtimalihi, bawa duk yanda ya kai ba zai iya ma mutane ba. Da haka sai in ya hada da ire-iren waɗannan abubuwa. Al-ashira na goma, wanda shine na ƙarshe kuma shine mafi wahala, yace al-judu bi fi aidin nasi alayhi, kyauta ce da za ka yi, amma kyautar abinda take fassarawa shine ma'ana rashin kallon abinda ke hannun mutane, ma'ana ba ruwanka da abinda ke hannun wani, baka tunaninsa, ce ko a zuciya ma baka kawo shi. Fala yaltafitu ilayhi, shi baya waiwayan abinda ke hannun wani. Wala yastashrifu lahu biqalbihi, zuciyar shi ma bata tunanin wane ya zo ya mishi kaza. To nan ita ce matsalar take. Mana in baka kalli abin da ke hannun wani ba, to amma ai zuciyarka za ta iya raya ma, to kowa ne zai zo ya min wani insani. Wannan shi ne mai wahala. Domin akwai hadisi da ya yi hani a kan haka, cewa duk wanda wata dukiya ta zo mishi ba tare da ya yi leƙenta ba ko tunaninta, to wannan kyauta ce daga Allah. Amma in ka yi leƙenta ko tunaninta cewa bai halatta ka ci wannan abu, kaga wannan ita ce gaba mai wahala. Shi yasa yake cewa to wannan kyautar tana da wahala, yace wala yata'arradu lahu bi halihi wala bi lisanihi, a yanayinsa ko a harshensa ma bai nuna ma mai abin cewa yana neman abinsa. Wani za ka ga a yanayinsa yana nuna ma mai abin yana sa abinsa, ko da bai faɗa da harshensa ba, ko ta hanyar gaisuwa, ko ta hanyar girmamawa. Yanzu aka ga wanda yake na ƙasa ya bai wa na sama kyautan wani abu, ila akwai abin da yake tunani, ko na ƙasanka ne zai kama kyautan wani abu, ila yana hasashen wani abu. To kaga wannan halinsa yake nuna akwai abin da yake nema a wajenka. Amma ba laifi ana iya yi, kana na ƙasa yana iya ba na sama, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke sama da kowa, kuma na ƙasa shi kyauta ya karɓa, haka babu dai. Amma in ya zama kyautar ba tana da nan cewa a biya ka bane, mana kana iya yin wani abu na kyautatawa. Yace wa hadha alladhi qala Abdullah ibn al-Mubarak, sai daga cikin magabata Abdullah ibn al-Mubarak yake cewa akan irin wannan hali ko tabi'a kyakkyawa, innahu afdalu min sakha'in nafsi bil bad, yace wallahi wannan shi yafi fifiko fiye da yanda zaka yi kyauta da abin da ke hannunka, mana wanda yake kame kansa daga abin mutane yafi falala fiye da wanda yake cira abin hannun shi ya basu. Ana shi ba ruwan shi da abin mutane. Ya zo cikin wani hadisi, duk da yake Imamun Nawawi ya inganta shi, amma malamai suna raunata shi, shine cewa izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma inda an-nasi yuhibbuka Allah, cewa ka takaita a cikin rayuwar duniya Allah zai kaunace ka. Mana mutum kada ya ba duniya muhimmanci gaba daya, mutum ya dauki gidan duniya wani waje ne na neman lahira. Yace to in ka takaita a rayuwar duniya Allah zai so ka, Allah yana son masu kusanci da shi. Kuma yace ka takaita, ka nisanci abin da ke hannun mutane za su so ka, mana duk hannun da yake sama yake badawa, to lalle yafi na ƙasa mai karɓa, yafi babu makawa. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, na sama yafi na ƙasa. To in mutum zai iya jurewa, ma'ana ya neman makansa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tashi ya fita kasuwa, yana kasuwancin shi bai neman abu a wajen mutane, ma'ana har yakan yi kiwo ga mutane kuma su bashi abinda za su bashi na tukuici, kuma shi ne annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan kuma sahabbansa suke, suna yawo cikin kasuwanninsu, kuma suna neman iliminsu, kuma suna fita su je su yi jihadi, wannan duk bai hana su ba. Wannan bai hana su ba, saboda haka mutum ya nemi na kansa shi ya fi masa, fiye da a ce yana tunanin abin da ke hannun wani. Ma da yake fa ihsanu halil qadri yaqulu lil faqir al jawad, dan haka in ka duba a rayuwa abin da Allah ya hukunta, kai tamkar ka iya cewa wato ana gaya ma talaka wanda bai da shi amma mai kyauta cewa wa illam u'tika ma tajudu bihi ala an-nas, kaman Allah yana cewa koda ban baka dukiya da zaka ba mutane ba kai kyauta musu da shi, to yace fajud alaihim bizuhrika fi amwalihim, koda baka da abin da zaka ba mutane to ka musu kyautar cewa kai baka nemi abin da ke wajen su ba, wannan shi ma kyauta ne domin kamewa ne, wannan shi ne ake kira al-iffa. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'a sa yana yawan roƙon Allah madaukakin sarki wannan, yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf, shine al-afaf kamewa wal afafa wal gina, kuma shi kamewa din shi yake haifar da na gaban shi wato al-gina wadata, domin duk wanda ya kame zai samu wadatar zuci in bai hanji abin da yake wajen wani ba, wannan shi ake kira al-afaf, mutum ya zamanto mai kamewa. Kuma wa man yata'fif yu'iffahu Allah, duk wanda yake kokarin kare kansa da kamewa to Allah sai ya neman masa hanya da zai samu wadata. Sai malam yace wa ma fi aidihim, ba ruwanka da abin da ke hannunsa, in dai har kai haka tufbilu alaihim zaka zama kana da fifiko a kansa. Wani daga cikin bayin Allah abokanai ya bamu labarin cewa akwai wani malami yana zaune a cikin masallaci inda yake karantarwa, yana zaune yanda yake zaune da kafarsa, wani daga cikin shugabanni haka yazo ya same shi yana zaune bai canja zaman shi ba, bai yi komai ba har ya gama bukatar shi ya tashi ya tafi. Shine wani daga makusantan shi yake cewa ya aka yi haka ga wani shugaba da sauransu, yace a'a ai duk wanda ya kame hannunsa to zai miƙe kafarsa yanda yake so, in baka tambaya ba wai zai wulakantar da kai, ba zai wulakantar ko da yana wulakantar mutane to kai ba zai ma ba. Kuma haka magabata suka kasance suna kamewa, wani lokacin ma ko da an bijiro musu da abin sukan kame, ma'ana suna ganin cewa su wadata da halin da suke ciki. Wannan ya faru da ɗaya daga cikin magabata, kuma misalan yana da yawa sosai, shine Afa ibn Abi Rabah, wani daga cikin kalifofi ya zo aikin haji ya same shi yana karantarwa, ya zauna a gabansa, ma'ana ya gama karantarwarsa, suka mishi tambayoyi ya ba su fatawa, ya tashi ya fita daga nan Ka'aba, ya fita da ya zo daidai bakin masallaci shi kalifan ya biyo shi har waje, ya ce me kake bukata, ya ce abinda nake bukata baka da shi, ya ce banda abinda nake bukata ka kai baka da, nake da bukata da shi baka da shi, yace kai dai ka tambaya aini ne khalifa, yace to in dai ban iya tambayar Allah a wannan wajen ba ban ga wanda zan tambaya ba, yace al'amarin ba haka bane, ai ana yanka ma mutum wani abu, yace to abu dai nake da bukata kuma baka da shi, ni gafara nake nema da rahama, kuma na san ba Allah ba ba ne mun waka sai ya hakura da yace wannan a kyale shi abu, wannan sune malamai na kwarai, yace shi abin da yake nema ba yi da abu, khalifa ba zai bashi wannan ba, sai ba zai iya bashi gafara ba, ba zai iya bashi rahama ba, kuma in bai roke ta a wajen Allah ba bai ga inda zai je roke ta a wajen wani ba, ya kace kansa yayi gaba ne. To haka suka kasance suna da nisantar duniya, ma'ana suna kaga wannan kwata-kwata zuciyar shi ba ta gaya masa yayi tunanin wani abu da za a bashi, bai tunanin wani abu da za a bashi. Wani lokacin kuma sukan shiga wajen shugabannin ba dan neman abin su ba, sai dan su tunatar da su Allah, da yawa suna aikata haka, sukan shiga a dauko ko dukiya ko kyauta a basu su ce ba abin da suka zo nema ba kenan, sun zo ne su isar da wani sako na Allah madaukakin sarki. To gaskiya kusa irin wannan zamanin kaga irin waɗannan shugabanni aka rasa, domin su ne shugabanni abin koyi, inda za a ce al'umman mu za su samu jagorori, ma'ana masana masu irin waɗannan ɗabi'u, to da an samu ɗaukaka da an samu gyara, ba za a dinga wulakantar da ilimi ba, ba za a dinga wulakantar da jagororin addini ba. To malam yace idan har kai haka ka nisanci abin da ke hannunsu to zaka zama kana da fifiko a kansu wa tuzahimuhum fil jud kuma zaka iya tarayya da su cikin kyauta wa tanfaridu anhu bi raha amma kuma kai kana da abin da ba zai shi domin kai zaka samu kwanciyar hankali su kuma ba su da shi domin irin wannan ne kai ga Imam Malik rahimahullah lokacin da shi ma khalifa ya zo wajen shi ya zo aikin haji ya biyo ta Madina ya ce aje a ce masa ma'ana aje a gaya ma Imam Malik ga khalifa ya zo ma'ana yana son ganinsa Imam Malik ya ce a shi ai yana da karatu a wannan rana kuma a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai tsada a wajen karatu lokacin da ya zo wajen karatu sai ya samu an riga an gyara wajen da aka gyara wajen da ya zo inda zai zauna a kujera sai ya ga ga kujeransa ga ta shugaba Khalifa za su zauna tare kuma ya zo neman ilimi ne Imam Malik ya ce in dai har yana so a zauna sai dai a cire kujera daya in dai ba za a cire kujera daya ba ya ce to ba za a yi karatun ba ma'ana a dai cire kujera daya tawa yake nufi ba dai ta malamin ba sai dai a cire kujera shugaba haka khalifan ya haƙura aka cire kujerar ya koma ya zauna ya ce to ka zauna daidai da mutane domin shi ilimi yana ɗaukaka ne ba a ɗaukaka a kansa to kaga me ya kai shi ga wannan saboda bai neman wani abu a wajensa da haka zai iya gaya masa ma'ana kar ya ɗauka cewa ya fi mutane a wannan matsayi domin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wani wanda ya fi wani fifiko sai wanda ya fi tsoron Allah kuma ba yayi haka ba ne don ya wulaƙantar da khalifan yayi haka ne don ya nuna masa darajar ilimin domin inda zai zauna da shi gashi-gashi kamar za a ga ilimin ya faɗi ne ai shi yasa khalifan da ya ga haka yake cewa to lallai Imam Malik ka nuna mana darajar ilimi sai ilimin ya ɗaukaka a wajenmu amma wani sai ya ambaci wani daga cikin magabata ya ce bai ba mu darajar ilimi ba don haka ba mu amfani da iliminsa ba domin shi an ɗauko shi yana karantar da yaran khalifan ne a gida shi yake zuwa gida ya karantar da su Imam Malik ya ce a sai dai ka zo masallaci inda duk al'umman musulmi suke ka zo kai karatun kana su kamar yanzu alal misali a ce ciyaman na lakwas gwamna ya ce wani karatu aka sa amma a gidan shi za a dinga zuwa yana cikin gida ya ce a ya kawo cikin al'umma dan gidan gidan shi ne za a iya cewa to an sa wasu dokoki akwai wanda za su shiga gida akwai wanda ba za su shiga ba akwai abin da za a faɗa akwai abin da ba za a faɗa ba ko amma idan a masallaci ne kowa da kowa fa kaga kana da huriya kana da ƴancinka to Imam Malik dai a haka ya ɗaukar da ilimi wannan shugaba bai bar masallacin ba sai da ya ce Imam Malik littafinsa da ya rubuta shine muwatta wanda har yau yana nan ana ganinsa ya ce wannan littafi shi khalifan ya nema ya ce yana so a sa shi ya zama shine kamar kundi da za a dinga aiki da shi wajen hukunce-hukunce na shari'a a dukkan inda yake da iko na shugabanci a ganda wani ne a cikin malaman yanzu ya ji haka zai ce kuma ba zai biya har an ɗaukaka shi ko Imam Malik ya ce a'a ai ba za a yi haka ba saboda hadisan da suke cikin littafin ne yake cewa hadisai ne da ni na same su ma'ana daga mafi yawancin sahabban da suke Madina ni ban je ko ina ba da haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun watsu a duniya dan haka idan aka ce an sa wannan littafin za a take shari'a da yawa yace ba duka wannan littafin ya kunshi dukkanin shari'a ba ce akwai abubuwa da yawa da ba sa ciki kuma abubuwa ne na shari'a da haka yace ban yadda a sa ba to a haka littafin ya zauna kaga da ya kaskantar da kansa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya tsarkake zuciyarsa littafin akwai inda bai shiga ba a duniya kaga a Madina ya rubuta littafin tun wancan zamani amma yau in kana neman muwaqqa Malik duk inda ka je inda ake sayar da littafi ka ce kana neman muwaqqa za ka samu a ko ina a duniya kaga da yaji tsoron Allah ya bar shi ma'ana ya sa domin Allah ya tsare shi a wannan gari sai Allah ya watsa shi inda a ce ya so ya watsin to Allah zai takaita shi kila ba zai je ko ina ba to haka ya kamata a ce an samu malamai sun zamanto zaka kaga wannan nau'i ne na kyauta bai nemi abin da ke wajen shugabanni ba ballanta a ce ko yana neman wani abu ne a wajensu kuma wannan shine abin da Allah ya aiko annabawa a kai Allah ya bamu labarin kisoshin annabawa da yawa cikin suratu ash-shu'ara duk annabin da Allah ya ambace shi yana cewa ka ga ya musu cewa qul la as'alukum alayhi ajran in ajliya illa ala Allah cewa lada na yana wajen Allah ana ba ka neman sakamako a wajen wani don ba wanda zai iya biyan su sai Allah madaukakin sani wanda yace to wa li kulli martabatin min maratibil judi mazidun wa ta'thirun khasun fil qalbi wal hal duk wannan matakan da ya ambata guda goma yace kowanne daga cikin su yana da wani tasiri a cikin zuciyar bawa ana da zai iya gyara bawa da zai iya kai shi zuwa samun wani matsayi yace wallahu subhanahu qabba min al mazid lil jawad amma mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya lamunce ga cewa duk mai bayarwa ba ce mai bada kudi ba fa duk mai bayarwa sawa'un yana bada hakuri ne ya hakuri ko kuma yana fifita wani ne a'a ko yana bada dukiyar ne a'a ko yana bada ilimi ne ko menene yace to Allah ya lamunce ga cewa duk mai bayarwa to lalle Allah ya lamunce mishi sai ya kare shi duk kuma mai kanewa bai badawa to Allah madaukakin sarki sai ya katse mishi albarkar sa wannan kaman mallan yana nuni ne zuwa ga wani hadisi da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min yaumin babu wani wayewan gari da zai waye face sai Allah ya saukar da wasu mala'iku guda biyu mala'iku ne guda biyu za su dauka daga sama kowane wayewan gari dayan yana addu'a yana cewa Allahumma a'ati mumtikan talafa ya Allah madaukakin sarki duk wanda yake kamewa Allah madaukakin sarki ka tankwasar da shi ka tabarbarar da al'amarin sa wa a'ti munfikan khalafan duk wanda ke bayarwa kuma Allah ka maye masa gurbin sa ma'ana Allah ka kyautata bayan sa to wannan ka'ida ce da ya kamata a ce mutane sun san ta wannan kuma ba tana kan ilimi bane kadai ba kuma tana kan masu dukiya bane kadai kamar yadda ya ambata mana waɗannan matakan guda goma ma'ana na nau'i na kyauta ya ambaci wajen matakai guda goma wanda da zai kyautu mu sake bibiyan su mataki na farko yace aljudu bin naf wanda zai bada zuciyarsa ma'ana ya bada rayuwarsa shine mataki na farko mataki na biyu aljudu bi riyasa kyauta ta hanyar shugabanci ma'ana yana shugabanci kuma bai manta da haƙƙin waɗanda yake shugabantan su ba ma'ana yana ba su abin da suka cancanta na haƙoƙin su na uku aljudu bi rahatihi wa rafahiyatihi wa ijmami nafsihi ma'ana mutum ya gajiyar da kansa domin amfanar da wasu ya hana kansa bacci saboda wasu su amfanu kamar yadda malaman ilimi suke mutum ya zauna ya ɓata lokacinsa cikin dare ko kuna bacci shi yana rubutun abin da zai amfane ku kamar yadda muka bada misalin Imam al-Bukhari yana cewa ya rubuta littafin sa na Sahihul Bukhari cikin shekaru 17 ma'ana sai da shekara 17 yana rubuta littafin yana tantance ya cire wannan hadisin ya duba wannan ya ga wannan yayi wannan bai yi ba kuma yace ya rubuta shi ne kowane babi kafin ya saka babi sai ya yi tashi yayi nafila guda biyu ya roki Allah ya ba Allah zabi ma'ana sai yayi istikhara kafin ya sa babi babin kaza kafin ya sa babin sai yayi istikhara ce ya Allah wannan babin da zan saka in alkhairi ne Allah ka tabbatar da shi in ba alkhairi bane Allah kar ka tabbatar da shi babi nawa ne a cikin Sahihul Bukhari babi dubban babi ne a cikin dan istikhara guda nawa yayi to mu duk abin da muke ma ba mu istikhara dan mu tayar ga yanke cewa shi ga abin da yake so shi yana ba Allah zabi babi ne zai saka ma sai ya ba Allah zabi kuma ba su da ci gaba irin wannan na wannan lokacin ba iska ba fanka babu fitila yace ya rubuta ne karkashin hasken wata ma'ana da hasken wata yake gani an wata ya kai haske lokacin yake amfani da wannan sai yake rubuta ina da an sun samu irin wannan ci gaba da aka samu yanzu me za su rubuta Allah kadai ya san hikimar sa da ya tashi wannan bayan Allah ya zabe su kaga wannan kyauta ya mana ai kyautar da ba yanda za a yi a saka masa yasa sakamakon irin wannan kyautar kawai shine duk malamin da ka karanta littafin sa ka amfani da shi ka masa addu'a ka kware shine ka mata tarqumi ka ce rahimahullah Allah ya masa rahama domin ba abin da zaka yi masa in ba wannan ba to kaga wannan nau'i ne na kyauta shine kyauta nan kuma kyauta ta ilimi da ya tashi haka akwai malamai masu yada ilimi suna nan da yawa yanzu a doran kasa ko duk tajojin nan ka bude ka bude sunna ka bude wisal ka bude duka tajojin nan sai ka samu malamai daban-daban masu watsa ilimi kuma suna yi ne domin Allah kaga ba dan wani suke yi ba ai suna yi ne domin Allah dan neman yarda Allah ilimin nan ana watsa shi duk yankin duniya da kuma yarurruka daban-daban ba wai da yare ɗaya ba idan Hausa ne zaka samu ana kamawa a Togo ana kamawa a Ghana ana kamawa a Niger to yanzu wanda yayi darasi guda ɗaya na ilimi a wannan tashoshin aka yada su me iyaka alkhairin da zai samu kyauta ya bayar ma'ana ya da ilimin nan kuma wani abu da zai ba ku mamaki irin waɗannan tashoshin yanzu da ake saka su ake yada da'awa ta musulunci ko ta sunna a ciki ba tashoshi bane na ce riba wasu bayin Allah ne suke tsayawa su sa dukiyarsu don dai a yada ilimi abinda mu muka kasa a cikin ƙasar nan kenan wannan muna da mawadata da yawa su sa ba ce riba a ciki suna yi ne kawai don ya zama musu wata sadaka jariya sadaka ce jariya kamar mutumin da ya bude wisal wata tasha ta wisal ina ganin duk kun santa ma'ana wasu bayin Allah ne na kwarai suke tattaro dukiyoyinsu suke bashi shi kuma yake gudanar da waɗannan shirye-shirye duk da ake gani wisal da ake gani ba ta Hausa ba ce kadai akwai wisal ta harshen Faransanci domin kana kirga yarurruka a duniya ana ganin kamar Hausa babban yare ne tana da yawa zaka in sai ka ga wasu yare zaka ga wasu bata je ko ina ba yanzu kamar harshen Faransanci misali in ka kama tun daga wani yanki na Iraki har danganawa da Afghanistan duk Faransanci suke duk wannan kasashen haka nan duk yankin da ya shafi kasar Rasha nan Faransanci suke sun fi kasa 40 da wani abu kila duka abin da suke magana da shi kenan kasa nawa ne suke magana da Hausa ida ba su wuce kasa hudu ba ko a nan dai daga Nigeria sai Niger sai kuma ka samu wasu jama'a na Hausawa a Ghana ko a Togo sai Benin ko ke can ba za a rasa ban ka tafi ta kamaru ka dan samu wasu kana to haka ne saboda haka yanzu irin waɗannan wannan ilimin da suka yada haka kyauta ce saboda me sai dai in kila kudin wuta da kake biya ka sako amma kana sakawa za ka kama har frequency din ma furi ne ai ko saboda haka ba tashoshi bane na neman riba tashoshi ne na yada addinin musulunci na karantar da mutane karantarwa wacce take mai amfani kuma wannan ya shiga cikin sadaqatun jariya shine au ilmin yuntafa'u bihi wannan yana iya shiga ciki ga duk wanda ya bada gudunmawa aka yi wannan abu ban san ko yanzu ana kama manara ba ba a kama to zuwa suka kashe ta mu muka kashe ta ma'ana muna da abin da za mu bayar a saka a watsa wannan ilimin amma ba za mu iya bayarwa ba amma ka yi lissafi misali kullum katin waya na nawa kake siya ana kullum mutum yana kila wani yana siyan katin 200 a kowace rana wannan naira 100 wannan mafi karanci ba kenan akwai masu siyan bondin mana in dai za ka iya siyan bondin to me yasa ba za ka cire wani kaso ka ce wannan a yaɗa addini da shi ba ai akwai gidajen rediyo da suke siyar da program ai ko mana in mun haɗu wai ba sai fa an tara kuɗi da yawa ba mana kaɗan-kaɗan ne an coye da karo-karo giwa ta fi kowa haka dai suke faɗa ban san me ma'anar zancen ba amma almuhim inda a ce za mu ɗauki kuɗi wanda yake kaɗan-kaɗan ne bai da yawa muna zai tare yawa za a iya biyan abin da za a yaɗa ilimi ai ko idan ba ku manta ba da kila tashoshin gidan rediyo da suke na garin nan na FM ko AM da sassafe ana sa karatun alkur'ani kowace safiya malam Muhammadu Abdullahi Kwatano in ban manta ba to yanzu ana sa to me yasa ba za mu sa a karanta alkur'ani ba tun daga unity nan suna budewa tun safe amma za mu iya budewa mu je unity thread da safe da yamma amma abin da za mu bayar a sa a karanta alkur'ani ba za mu iya ba da ba za mu iya kyautar ilimi ba kenan ba mu da wannan zuciyar da za mu iya wannan kyautar kenan ko haka abu ne wanda yake na sa kai sai sa ma da yace kyauta ce amma tana da wahala kuma kyautar mataki kage yanzu mun shiga wani babi na kyauta fa ba sai masu kudi ake ba masa wani zai bada 10 wani zai bada 5 wani zai bada 20 da hakan an hada za a iya siyan filin da za a yada ilimin alqur'ani mutane da yawa ba zai karanta alqur'ani ba mutane da yawa suna karanta sallah suna fatiha sallah su ba ta yi ba a sa karatun alqur'ani a wata tasha a dinga karantar da mutane alqur'ani ko ji a dinga yi sai dai mu kama wasu tashoshi na kasa waje muna jin alqur'ani kana ji suna daukewa ga tashoshi a cikin gidajenmu amma ba za mu iya sawa ba ko da so dai ne a saki a ce an samu wani program ran juma'a rana mai girma a ce an sa program na alqur'ani misali a tasha ta unity a bude ana ji saboda haka akwai kalubale da yawa akan al'ummar musulmi a yanzu to kaga sannan kuma yace kyauta ma'ana ta abin da ya shafi wato matsayi wanda yake kusa da wani wanda yake mai matsayi ne ma'ana yayi kokarin amfanar da al'umma da matsayin da Allah ya basa yana kusa da wani shugaba kuma yana da masu buƙatar da buƙatar su Allah ya sanya ta a hannun wannan shugaba to kar ya zama mai katange su kar ya zama mai tsare su ga samun wannan alkhairi haka nan kyauta wajen amfanin jiki mutum ya bada amfanin jikinsa domin amfanin wani shine kamar alal misali ka taya wani daukan kaya ko wani kaga motar shi ta baci akan hanya ka tura masa ya koma gefe sai mutum 100 su wuce motar ta baci akan hanya sai dai su yi gefe ba wanda zai tsaya ya ce to wannan bawan Allah ne ya damuwarsa kaga yana ta bige-bige ya kama nan ya kama can zai wahala kaga mutum ɗaya ya zo ya tsaya ya ce malam menene damuwarka ko sai dai motar ta tsaya akan hanya ko kuma kaga kila wata tsohuwa ko ƙananan yara za su ƙetare kwanta mutane nawa suke wucewa kafin a samu wanda zai ƙetare da su wani a ganin shi ba buƙatar shi ba ne bai shafe shi ba wani kuma daga nesa kila zai hango su ya so da gudu ya kama su ya tsallakar da su fansana kaga amfanin mai ya ba da kyautar amfanin jikinsa kuma wannan yana da cikakken lada yana da lada a wajen Allah wanda zai wannan abu ko kaga wani ila kaya ya masa nauyi ka kama ka tallafa masa ko ka sauke masa in ba zai iya saukewa ba to duk waɗannan hanyoyi ne na kyauta da haka kyauta ba sai mutum yana da kuɗi ba mutum ya iya kyauta da abubuwa da yawa da zai amfanar da al'umma kuma sunanta kyauta haka nan akwai kyauta ma'ana wacce take irin ta abi bambam din da aka ambata shine mutum ya ci mutuncin ka ka ce kai kaya fi shi abin da yake faɗa kenan kullum ya Allah duk wanda ya auka cikin mutunci na ko ya zage ni ko ya min giba ko yayi kaza ya Allah na yafe masa ni kuma Allah ka yafe min abin da nayi akan kurakurai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata albishir da ta ba sa bai mamaki na wannan mutumin ko cewa lalle wani dan aljanna zai shigo ta wannan kofar so uku shi mutumin ne yake shigowa ko ba a ma san shi ba ba a ma san shi ba wasu ba su ma san shi ba inda har aka ce wani mutum kaga ba sananne bane da ya shigo sahabbai suka ga ba su san shi ba ana ba a saba ganin shi ba zaka ta iya yiwa mutum ya zo yana kuryar masallaci Allah kadai sa alkhairin kar ka dauka cewa ai shi kullum a bayan masallaci yake zama baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba baka san yaya dabi'unsa suke ba dan da yawa zaka ga ana wannan kuskuren in mutum ya ga in ba yana gano wani a sahun farko ba zai ce ai ba mutumin kirki ba ta yi mai zama a sahun farkon na yana zama ne dan a ce wane yana zama sahun farko wannan yana iya yiwuwa kuma ba haka ba ne an gane ko wani kila zuwa sahun farkon da yake yi yana so ne a yabe shi a ce wane mai zuwa sahun farko ne wani kuma yana yi dan Allah wani kuma yana can ya kame ba sahun farkon yake zama ba amma abin da yake yi yafi na wanda mai sahun farkon yake yi kila wanda shi mai sahun farkon bai sani ba kuma ka'ida ce kamata mu dauka duk abin da kake yi to kai kadai ka san shi ba wane baka san shi kuma yayi ke ba ma'ana idan kai kana yawan halarta tsawon farko ne kila wani kafin ya zo tsawon farkon nan yayi wasu ayyuka na alkhairi da kai ka ketare baka yi su ba da yawa kila ya taimaka ma wani a hanya kila ya ciyar da wani kila ya shayar da wani kila yayi wani kyakkyawan aiki kafin ya fito ya zo da kila wannan dalilan su suka hana shi zuwa tsawon farko wata kila ya halarci wata jana'iza ce ko ya je duba wani mara lafiya daga nan ya zo masallacin bai samu tsawon farko ba to haka ya kamata mu dinga ma junan mu uzuri kar ka dinga ganin cewa wani ai dan baka ganshi kaza baka ce a kaga wannan mutumin ai ba a san shi ba to amma ga uzurin sa ga kuma daukakar da Allah ya masa da wannan kyauta da yayi ma'ana duk wanda ya ci mutuncin shi ya ce Allah na yafe masa ban dauke shi a zuciya ba Allah na yafe masa kuma Allah ya mishi wannan kyakkyawan sakamako sai kuma kyauta ta hakuri shine ka dinga juriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mumini wanda yake cudanya da mutane yake hakuri akan halayensu da dabi'unsu yafi alkhairi biye da wanda baya cudanya da mutane akwai wanda zaka kullun shi alaka shi kadai ne ya zauna a masallaci ya yi sallah sai an ka shiga cikin mutane damuwa ne to ka shiga cikin mutanen su dame ka kai hakurin yafi zaman ka kai kadai dan a nan ne kila zaka samu wani alkhairi a nan ne za ka samu alkhairi so da yawa za ka ga ibadun da muke yi kila ba tsuran ibadun ba ne ma'ana za mu sakamako a kai wasu abubuwa da suke kewaye da su wasu abubuwa da suke kewaye da su yanzu kamar mai azumi ai ba tsuran azumin ba ne ya ce za a yi aiki da tsuran azumin da yawan mu ba za mu sha ba ne amma ka duba abin da ke cikin azumin ne kila a cikin azumin nan ya ɗaura ma kansa a kowace ma'ana ini da za a sha azumi kila zai siya ma wasu ruwan sha ko zai ba wani abinci kila ya ajiye wani mabukaci ko almajiri ne ko mai bukata ne ya ce ya sa mishi kwano a kullum a bashi abinda zai sha ruwa da shi a gidansa to ta yi kila sakamakon a karɓa azumin ta cikin wannan aikin ne ba tsoron azumin ba abin da ke kewaye da shi da haka shi yasa ba a son mutum ya karanta aikin alkai ruwa yanzu ko da kwaya ɗaya ne yan leda ɗaya nan ta naira biyar ita kadai kana iya bayarwa Allah ya dauke ma kishirwa har abada wani zai ga ba da leda ɗaya nan ai ta yi kaɗan bari ya bari sai ya tara ya samo ma'ana abin nan me jaka guda ɗaya to a wannan shedan sai ya shigo masa ba zai iya tara ya sai jakar ba in ya sai jakar gobe ba zai iya siya ba sai bayan sati biyu amma wannan kwaya ɗaya zai iya ajiyewa yau gobe ya bayar jibi ya bayar ya ɗaure yana yi kaga kaɗan ne amma kuma ya ɗaure a kai wani zai ce a'a shi yana so sai ya tara da yawa to ba zai taru ba wani lokacin shedan ne zai dinga gaya ma cewa ka bari sai ka tara da yawa ka bari sai an kai in kai da yawa ta fi a'a kaɗan ɗin da zaka bayar shi ne mai albarka ai da haka akwai kyauta ta haƙuri sai kyauta ta kyawawan ɗabi'u wanda shi ne ya kawo a nan darasinmu na yau sannan kuma kyauta ta kamewa daga abin da ke hannun mutane zaka duk wannan nau'i ne na kyauta don an zo ana magana babin kyauta kar ka dauka kyauta kawai shine mutum ya dau kudi ya ba wani kana iya daukan haƙƙinka ka bar ma wani sunan ta kyauta kana iya kamewa daga ma'ana ka yi hakuri da abin da wani ya ma ya zama kyauta zaka duk wannan matakai ne na kyauta to wannan shine a takaice abin da ya shafi wannan darussa da fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka yi shi kuma wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi ya haskaka masa kabarinsa to sai badi na gaba ya ce al-ithar da kuma al-asara abubuwa ne guda biyu wanda za mu tashi a kan su ithar shi ne ka fifita wani a kanka da abin da kai kake so abu ne kake so sai ka ba wa an gane ko wannan ithar ne da Allah ya ce mutanen madina wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasun su a kansu koda suna da tsananin bukata ma'ana ka dau abincin da zaka ci ka ba wa a wannan fifitawa ne to wannan ana kiran shi ita akwai kuma al-athara al-athara shine abu ne da kai kana da haƙƙi a cikin sa kuma ya cancanci a baka wannan sai ya zama wani ya samu wannan abin kuma bai baka wannan haƙƙin a ciki ba sai kai kuma ka fifita shi da wannan ka sake cewa ka bar shi da wannan abu wannan ana kiran shi asara wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar darasin da muka yi na baya ya gabata ya ma mutanen Madina nuni da wannan. Ya ce ku yi haƙuri al'ansar a kan wani asara, wani abu da zai zo ya same ku, amma dai ku yi haƙuri har sai kun sadu da ni a tafki na ranar tashin alƙiyama, ma'ana ku fifita su. Ya sa mutanen Madina tunda aka sa khalifa, waye khalifa na farko? Abubakar radiyallahu anhu, daga ina yake? Daga Makka. Waye khalifa na biyu? Umar. Daga ina yake? Daga Makka. Waye khalifa na uku? Usman. Daga ina yake? Daga Makka. Waye khalifa na hudu? Ali. Daga ina yake? Duk ba mutanen Madina, duk bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma fa tunda aka zo kafa ai khalifanci da ko ake komai, to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in an zo ana bada matsayi kuka gaba a baku ba, yace to ku yi haƙuri. Kuma wannan shine abin da suka yi mubaya'a, ma'ana suka yi alƙawari yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda suka musulunta. Kamar yanda ɗaya daga cikin su Ubadatu ibn Samit radiyallahu anhu yake cewa mun yi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa zamu saurara mu shugaba, kowaye shugaba, sannan zamu masa biyayya cikin jin daɗin mu da rashin jin daɗin mu, cikin wahala da rashin wahala, wa asaratin alaina, da kuma fifita wasu da za a yi a kanmu. Yasa ba a ba su khalifa ba, ba a ba su na'ibin khalifa ba, kuma ba su taɓa fitowa sun ce mu fa garin mu ne ba mu yadda ba. In banda Madina ba inda aka yi wannan abu, ko ba wani gari da za ku ga wasu wanda su ba 'yan garin ba ne su zo kuma su ne shugabanni a garin, ko akwai? Yanzu damuwar mu ba haka ba, ya ce ai kai ba indijin ba ne, ko kai ba dan garin ba ne, ya za ka zama shugaba a gari? To an yi a Madina, ko mutanen Madina garin su ne Madina, ko kuma suka karbi almuhajirun, kuma shugabancin garin da komai ya koma hannun almuhajirun, su kuma ba za cikin shugabanci. To wannan shine asara, shine asara. Kaga inda a ce akwai imani a zukatan bayi, duk maganar indijin ba indijin ba da ba ta taso ba, indai da akwai imani ana duba cancanta ne, ana duba kuma ma'ana maslaha ne da amfanin al'umma. Ta haka imani ya sa mutanen Madina suka sallama ba su taɓa jayayya ba. Farkon rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasunsu sun zo da shawara cewa ya kamata a ɗan raba su a shugabancin nan. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kafin a yi jana'izarsa, su ba su zo wajen ba, sai suka yi zamansu, ma'ana a matsayin su mutanen Madina. Inda ɗabi'a ce ta ɗan adam, ila mutum yana son a shugabantar da shi, musamman ma a abin da yake yana ganin nasa ne ko yana da haƙƙi a kai. Da haka da suka zauna suka yi wannan zama, suna cikin zaman nan kuma ana ƙoƙarin jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine aka zo aka kawo ma Abubakar labari ga abin da yake faruwa fa. Abubakar radiyallahu anhu yanzu yana, wannan shine asalin tsaka mai wuya, ga jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata baraka ta taso, wace za a yi? Ai sai an toshe wannan baraka, domin inda za a tsaya a ga arasa jana'izar nan ba a toshe barakar nan ba, babbar damuwa. Da haka Abubakar radiyallahu anhu ya ɗibi wasu manyan sahabbai, kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai dangin shi mafi kusa waɗanda su suka jinfinci ma'ana kintsa shi da ya rasu, su ne Al-Abbas da Al-Fadl da kuma wato da Zaid bai Usama, ngane ko? Da Al-Abbas da Al-Fadl ɗan Abbas da kuma danginsa na kusa, wanda su suka jinfinci har sa shi a cikin kabari, sun fi Abubakar kusanci da shi. Da haka su sai suka tsaya, Abubakar a matsayin shi na babba ya ɗauki Umar da Abu Ubaida, wanda su ne manya-manyan sahabbai, ya ce ku zo mu je ga wata ƙaraka. Da haka sai suka je ɗinke wannan ƙaraka, ko da suka je suka samu mutanen Madina sun taru kamar yadda aka gaya musu. Sai suka zo ala ghairi maw'idin, ma'ana ba gayyata, don wani lokacin za ka yi gyara dole sai ka je ba a sa ka ba. Da haka sun zo ba gayyata, suka zo aka ba su waje. Abubakar radiyallahu anhu ya ji abin da suke faɗa, ya ce ku faɗa. Suka ce to abu guda ɗaya ne muke so, shugaba biyu za a yi. ko kuma shugabancin nan tunda manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suka ce to mu ne shugabanni dan garin mu ne Abubakar ya ce a wannan ba zai yi ba suka ce to sai dai dayan abu biyu ayi shugaba na al-ansar ayi shugaba na al-muhajirin a samu shugaba biyu ba a shugaba biyu a musulunci ba inda ake shugaba biyu an ai shugaba biyu ai ba shugabanci yayi yasa a ko ina ma a duniya yanzu ana shugaba biyu akwai kasar da take shugaban kasa biyu sai dai yan tawaye ne sai a ce shugaban yan tawaye amma ba a shugaba biyu a kasa shugaba daya ake yi da mataimakin sa bayan sun gama fadan wannan Abubakar bai take su ba yace ya ambace su ya ambaci falalar su da kyautatawa da suka yi da yanda suka karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa zai ya bayyana wannan abubuwan nasu suka ce wallahi ka ba gaskiya yace to ina so in sanar da ku wani abu da kila ba ku sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai bai bar wasu cicewa ga wanda zai zama shugaba ba amma dai yace shugabanci na al'ummar nan yana cikin Qurayshawa ne ko da mutum biyu ne suka rage a duniya za a duba wanda yafi kusanci da dangantakar Qurayshawa shine shugaba yace dan ku san wannan ba su taba sani ba hadisi ne manzo Abubakar ya gaya musu da yafi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sanin hukuncin ku yace al-imamatu fi quraish ma baqiya ithnan ko mutum biyu ne suka rage Qurayshawa su ke da shugabanci mana shugabanci na al'umma anan sai suka ce su sun bada kai sun yadda ka duba kyawawan halaye irin nasu sun tuna wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu da haka sai dukkan su a wajen suka ce sai Abubakar ya ce to ni kuwa in zan ba ku shawara kuna son shugaba ya ce ɗaya a cikin mutane biyun nan ko Umar ko Abu Ubaida ku zaɓi ɗaya ni na ba ku zaɓi ku zaɓi ɗaya a cikinsu kaga wannan ya nuna cewa ba shugabanci yake so Umar yana furta baki ya ce ai ba yanda za a yi a ce shi ko Abu Ubaida ya fi biku akan Abubakar ya ce Abubakar radiyallahu anhu kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi ya jagorantar da kai akan al'amarin mu na addini mana yana raye yasa kai limanci ya bi sallarka kuma muna bayan ta da haka in wannan yana nuna wani abu yana nuna cewa kafi mu saboda haka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce mana kai akan al'amarin addinin mu to mu kuma akan al'amarin duniyar mu ba za mu lamunce ma kowa ba sai kai da haka ni na ma mu baya kai ne shugaba inda aka yi Abubakar ya zama khalifa ne Abu Ubaida ma ya mara masa baya sauran mutanen Madina duk a wajen suka mara masa baya to sannan kuma sai aka samu nutsuwa to dan shi a Allah ya shirye shi bai san wannan ba ko kuma ya sani ya karyata wannan shine hakikanin abin da ya faru saboda haka wannan ba komai bane illa yanda mutanen Madina garin su ne kuma su suke da haƙƙi a garin amma aka shugabantar da waɗanda ba a garin ba a kansu kuma suka haƙura suka yi biyayya an gane ko kaga wannan asara ake kira shi ana a gari ne ai su ne kila suke da garin su ko sun ce garin mu ne mu muka ba ku wajen zama muka ba ku kaza amma ga shugabanci kaga akwai imani da irin fahimtar wannan abubuwan to kasashe da yawa ba za su auka ciki wannan damuwar ba kuma abin da zai baka mamaki sai ya zama kasashen kafirai yanzu America ko daga ina ka zo in dai ka je har ka zama dan kasar to kuma za ka iya ba ruwan su da wani kai bako ne ko daga ina ka in dai za ka kawo wani abu da zai kawo ci gaban kasar to suna maraba da kai to amma banda kasashen mu na Africa kana zuwa za a ce ya zo ya danne mana hakkin da ci gaba zai kawo kuma wannan kakka bambanta ba har kasashen mu har garuruwan musulman mu in gane ko ko ka je Bauchi a'a ko ka je Sokoto ko ka ce a'a su ba ruwan su da abin da ka kawo musu na amfani a'a an koma da maganar mene kabilanci ta dawo na kasa to inda a ce muna fahimta irin wannan abubuwan na asara mutumin da zai kawo mana amfani ba ma duba asalin sa ba ma duba cewa dan ina ne shi yasa waɗannan kasashen kaga sun yi karfi mafi yawanci wanda suka raya wannan kasashen da kake gani masu karfi duk baki ne ko yanzu ka duba Obama ina ne asalin sa eh ba Kenya bane ya yi shugaban ina to amma mu ana abin ka baka yi zakai wannan ko ana baka izai yanzu ka je kai shugabanci a wani gari ba Allahumma sai garuruwa kadan suka dauke ido kuma dauke idan yana faduwa ne in akwai imani mu'mini ne imani in ya ga wani wanda ya fi shi wanda zai amfani yakan fifita shi a kansa koda kana da haƙi to yana da kyau mu karanci irin waɗannan dabi'u yanzu misali dan naje kasar Bauchi ba kasar Bauchi aka aibe ni ba amma naje da wani alkhairi da za ta amfani da shi ba sai ni ba dan kasa bane bai ma kamata ya taso daga musulmi ba inda musulmi za su yi haka to shine za su zama tsintsiya daya madaurin ki daya wannan shine abin da ya tarwatsa kasashen musulman nan da muke gani babu hadin kai duk wannan abubuwan ne an riga an gugutsira mu an ce kasa kaza 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 amma alƙawari na Allah za a kawo lokacin da al'umma za ta zo ta haɗe waje ne wannan ko ba jima ko ba dade za a samu wannan haɗewa kuma wannan shine asali dama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a cewa wani mutumin Makka ne dan haka ga sunan shi da haka shi ba indijin din Madina bane shi Umar da yazo yayi diwani ya sa sunan waɗanda za a dinga ba su kaso a cikin wato Baitul Mal farkon wanda ya fara sa wanda suka yi yakin Badar su ne a farko a ciki kuma wanda suka yi yakin Badar din akwai mutanen Makka akwai mutanen Madina akwai mutanen Inani akwai mutanen akwai su Bilal su ko duk kuma suna ciki saboda me dukkan su ne suka kawo ci gaban mene addini da haka shi bai bambanta ba amma dai ya ce su ne farko su ne first class citizen a ƙasar musulunci sai kuma wanda suka yi yakin Uhud suka biyo bayan su sai haka 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 dan shi Abdullahi dan Umar ya ce me yasa ne aka yi rabo na dukkan musulmi ne amma ba abin ciko ba yace domin baka yi yakin Badr ba da haka ni ba ruwa na ka'ida ta shine wanda yazo farko shi ake gabatarwa da haka shi a wajen shi duk wanda suka yi yakin Badr su ne shugaban su ne a sama da haka inda za a bada misali kaso a Baitul Mal za a bada kila kudi zai ce to duk wanda ya yi yakin Badr yana da dirhami 100,000 wanda ya yakin Uhud yana da dirhami 70,000 akwai bambanci tsakanin zan ko a wajen Allah akwai bambanci ba wanda zai kama wanda suka yi yakin Badr kenan ko a wajen Allah akwai bambanci to amma da yazo bambancin bai ce wannan mutumin Makka bane yana da kaza shi ya fara shiga musulunci wannan mutumin Madina ne dukkan su bai daya musu kaga bai nuna bambanci ba ke da haka shi asali musulmi baya bambanta mutum saboda kabilarsa ko harshensa ana la'akari ne da musuluncin ka ba ana la'akari da kabilar ka bane shi yasa inda za a samu musulmi wanda yake Igbo ne babban malami masani shi ya fi cancanta ya jagoranci musulmi haka za a bashi mu ce sami ina wa asana in fa akwai imani to amma irin waɗannan abubuwan su aka rasa a cikin mu da mutum ya zo ya fara waya ya ce kai wani fa kabila ne ba su waye ba kabila ba ce wallahi ya ga wani malami masani amma dai mutumin nan bai rabe ne ko kuma in ya muni ne a to shi ba wuce menene shi ma kabilan ne kai ma ga dai kana magana ka za su ce ma ba ba wani wanda ya fi wani inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi tsoron Allah to muka dauki wannan insha Allah za mu samu cin nasara a al'amuran a ko ina kar ka bambance ko ina duk inda kaga musulmi dan uwan kai kar ka kalli cewa daga ina wane ne ana kokarin tabbatar da hakan in aka hada irin haduwa ta aikin haji to amma aka rabu ba a kara haduwa ne sai ka samu musulmi na Najeriya misali ya kama musulmi na ko Indonesia ko Malaysia sun runguma juna amma da shi da dan uwan shi musulmi dan Najeriya ba su runguma juna ba kaga akwai damuwa kenan ko sai ka samu zaka yi sallama ka kama dan uwanka ka rungume shi musulmi dan wata ƙasa a duniya amma wanda kuke ƙasa daya ba za ku haɗu ba kaga matsalar ba daga musulunci bane daga mu ne ba daga musulunci ba saboda haka lallai mu ne za mu gyara wannan abu kar ka kalli kabilan mutum kar ka kalli harshen mutum kar ka kalli shigar mutum ko matsayinsa ka duba addininsa ka duba musulmi innamal mu'minuna ikhwa shi musulmi ɗan uwan juna ne shi yasa kamar yadda nake faɗa wanda suka yi tafiya ne yawa wannan abun ba su da wannan matsalar. Akwai abokananmu da yawa ɗan wasu ƙasashe, wallahi yanda muke ƙaunar su ba ma ƙaunar wanda suke kusa da mu, suna nan da yawa kuma har yanzu muna magana da su. Ɗan wasu ƙasashe ne daban, ba mu san asalinsu ba, amma me ya haɗa mu? Musulunci. Kuma muna ganin cewa ƴan uwanmu ne, haka za su kira mu, mu kira su, sun san mu mun san su, ƴan uwansu sun san mu mun san su duka. To haka ya kamata musulmi ya zama, duk inda ga musulmi ka ɗauka cewa shi ne farkon abin da za ka hukunta mutum a kai. Amma kar ka fara ganin mu da ce kai wane yare ne, me ye addininka? Wannan shi ne farko. Addininka musulunci ne, to na samu ɗan uwa. Kuma duk inda ka je kowace ƙasa ce, wanda ya kamata ka fara nema su ne ƴan uwanka musulmi, kafin ka nemi wani. Duk inda ka je ko wani gari ne, ka fara neman inda ƴan uwanka musulmi su, ko zama ne ya kai ka, ko aiki ne, ko sana'a ce, ko kasuwanci ne, nemi inda cibiyar musulmi take. Ma'ana ka san su, ka san ƴan uwanka musulmi, musamman ma'aikata akan ɗauke su daga gari zuwa gari. Duk inda ka je ka nemi ƴan uwa musulmi, kada ka yi la'akari da cewa ai Inugu aka kai, a Inugu akwai musulmi ai, ko Inyamurai ko musulmi. Karka ce ai duk mutanen Inugu Inyamurai ne, ka ce akwai musulmi a cikin su. Sai ka duba musulmi, ka yi mu'amala da shi. To da haka za mu samu ci gaba, mu samu nasara, kuma addini ya ɗaukaka. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu da imani. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.